الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبالنسبة لأمير المؤمنين الجديد فعلينا الواجب نحوه كما عليه الواجب نحونا علينا معاشر الإخوة أن ندعو له بالتوفيق والسداد وعلينا تقديم النصيحة له بالحسنى وعلينا الوقوف معه وتأييده في كل قضية تمس المسلمين في هذه البلاد كما يجب عليه العدل والوقوف مع قضايا الأمة المصيرية والشجاعة في طلب الحق والعمل به والزهد عما في أيدي السياسيين الذين يتلاعبون بعقول الناس وعليه الخوف من الله تعالى وأنه واقف بين يديه يوم القيامة ليحاسبه أما قال وعمل وعليه العمل والسعي في استعادة حقوق هذه الأمة المسلوبة منها يا أيها المسلمين وبنجي سبحانه وتعالى بحكم فتقدر وسط ya jarrabi al'ummar wannan kasa musamman musulmansu a ranar lahadin da ta shuɗe 7 ga watan shawwal na wannan shekara ta 1427 da hadarin jirgin saman da ya sabauta rayuwar adadin mutane masu ɗumbin yawa waɗanda har sun shallake 100 a cikinsu kamar yadda kuka sani akwai mai martaba mai alfarma sarkin musulmi na 19 Alhaji Muhammadu Macido Ubangiji ta'ala ya ji kansa da gafara yayi masa rahama wanda shine sarkin musulmi na 19 a jerin sarakunan musulunci a daular musuluncin da Shehu Usman bin Fodio ya assasa ta don shekaru 200 ko kusa da haka da suka shude a baya daular da take shekara 100 tur tana aiwatar da dokar musulunci kafin turawan mulkin mallaka su zo su rushe ta babu abin da ya saura sai ragowa na waɗansu alamun kafuwarta a zamanin da ya shuɗe a baya baya ga shi an yi hasarar muhimman mutane cikin 'yan kasuwa da 'yan siyasa da manyan mutane da ake da su a jihohin Sokoto da jihohin Kebbi muna fatan dukkan musulmin cikin su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai ya kankare zulubinsu ya gafarta musu kurakuransu ya yafe musu laifukansu ya bayar da haƙuri ga danginsu ya sanya dangana ga abokanan huldodinsu da makwabtansu da 'yan uwansu da abokanan arzukansu ubangiji ta'ala ya gafarta musu ya 'yan uwa musulmi faruwar wannan hadarin jirgin sama abin ne da ke jan hankalin dukkan mai hankali ya ja tunanin dukkan mai tunani wanda ke lura da faruwar ire-irensa har guda hudu kenan a cikin tazaran lokacin da bai kai shekara 1.5 ba a cikin wannan kasa hadarin jirgin sama ire-irensa guda hudu kenan wanda aka yi rashin muhimman mutane babu wata kasuwa da za a je a sayo irinsu sannan ba su da farashin saye in akwai kasuwar irinsu din sannan ba mu da tabbas din maimaituwar makamantansu a wani ɗan ƙanƙanin lokaci na kusa ko shakka babu wannan abin takaici ne abin bakin ciki wanda ya haifar da hasaran ire-iren waɗannan mutane sannan da hasaran dukiyoyi masu ɗumbin yawa wanda lalle ya zama wajibi alal aqalli musulmi mai tunani da hankali da kishin zuci shugaba ko wanda ake shugabanta yayi tunani a game da shi ya kalli sababban da suka haifar da shi ya bada kowane irin gudunmawa wajen kaucewa faruwar irin wannan a wani lokaci na gaba wannan tasa naga ya dace in tunatar da kaina da 'yan uwana masu saurare na da al'amura guda hudu abu na farko mu musulmi muna da tabbas aqida ce tabbatacciya rubutacciya a cikin alkur'ani mai girma da abin da ya inganta na hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa dukkan abin da ya faru ko zai faru a sararin wannan duniya, a sama ko ƙasa, a faƙo ko a teku ko a sararin samaniya, kowane irin abu ya faru yakan faru ne da ƙaddarawar Ubangiji, da tsarawar Ubangiji, da ganin damar Ubangiji. Haka ya faɗa a cikin littafinsa, haka ya saukar da wahayi akan manzansa, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Babu wani abin da kuka ga damar faruwarsa da zai faru sai abin da Allah ya ga damar faruwarsa ne zai faru. Lalle Allah masani ne mai hikima ne. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Babu wani abin da za ku so faruwarsa da zai faru sai abin da Allah ya ga damar faruwa a matsayinsa na Ubangijin halittu. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Ba wata musiba da za ta faru a sama ko ta faru a ƙasa, a sararin samaniya, a teku ko a kan fako, ba sai da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Wanda duk ya yi imani da Allah, Ubangiji ta'ala na shiryar da zuciyarsa. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah masani ne game da dukkan komai, wanda ya faru da wanda yake faruwa da wanda zai faru nan gaba kafin faruwarsa. Wannan aqida ce tabbatacciya da ya kamata mu tuna da ita. In mun yi rashin waɗancan mutane, mu tuna cewa jarrabawa ce daga Allah. Haka Allah ya tsara, haka Ubangiji ta'ala ya kaddara. Babu abin da zai faru wanda mu muke son faruwarsa sai abin da Allah madaukakin sarki ya ga damar faruwarsa. Abu na biyu, dukkan ajali, ko na dan adam, ko na dabba, ko na tsuntsu a sama, ko na kifi a ruwa, na bil adam ko na aljan, yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wani rai face sai mutuwa ta zo masa. Ita ma wannan hakika ce da Ubangiji ta'ala ya tabbatar da ita. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sirri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Suratul Anbiya. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Suratul Ankabut. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Suratul Rahman. Kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Cikin suratul Qasas. Abinda Ubangiji ta'ala ke cewa kowace rai sai ta tantance mutuwa. Rai na bil adam, rai na dabba, rai na tsuntsu, rai na halittun sama, rai na halittun kasa, babu wata rai face sai ta tantance mutuwa. Kuma lalle za a cika muku sakamakon ayyukan ku a ranar tashin kiyama. Wanda ya aikin alkhairi ya tarar da alkhairi, wanda ya aikin sharri ya tarar da sharri. Lalle kowace rai za ta dandana mutuwa. Wa nabluukum bis-sharri wal-khairi fitna. Muna jarrabar ku da sharri, muna jarrabar ku da alkhairi. Duk wannan jarraba sai daga gare mu ya zuwa gare mu, za ku koma. Kowace rai za ta dandana mutuwa. Thumma ilayna turja'un. Sannan ya zuwa gare mu ne makomar ku take. Shugabanni da waɗanda ake shugabanta, sarakuna da bayin sarakuna, 'yan siyasa da 'yan boko, da maza da mata, da 'yan birni da ƙauye, thumma ilayna turja'un. Zuwa gare mu makomar ku take. Ubangiji yake duk wanda ke ban kasa ƙararre ne. Abinda zai wanzu shine Ubangiji subhanahu wataala ce kadai. Kullu shay'in halikun illa wajha. Dukkan abinda ba Allah ba rusasshe ne, ƙararre ne, zai mutu zai kare. Ubangiji ta'ala ce walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Gare shi kadai mulki yake, ya zuwa gare shi za a komar da ku. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya so ya takaice mana zango a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito, yace kun fi dunya ka annaka gharibun aw aabiru sabil. Ka rayu a duniya ba Ubangiji ta'ala baya karɓar ranka bayan saura minti biyar ka mutu, sai minti biyar ta cika ba ragowar ko da sakan ɗaya. Ubangiji ta'ala baya maka jinkirin minti biyar ko sakan ɗaya bayan lokacinka ya yi. Shi ne ma'anar anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Ba ran da za ta mutu face sai ta cika ajalinta cif, babu ragi babu ƙari. Wa tastaw'iba rizqaha. Babu ran da za ta mutu face sai ta samu duk abin da ya kamata ta samu na arzikinta, sai ta mallaki duk abin da ya kamata ta mallaka na arzikinta, dangin abinci, dangin abin sha. Babu abin da ya saura wanda yake ba rabanka bane ba sai ka same shi kafin ka mutu. Dangin tufafin ɗaurawa, dangin abin mallaka, dangin abin hawa, sai ka mallake shi kafin ka mutu. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, yace fattaqullaha wa atlibu wa ajmilu fi talab. Da haka ku ji tsoron Allah, ku kyautata hanyar nema ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله kada dinkirin zuwan arziki yasa dayan ku ya nemi arzikin ta hanyar haramu ta hanyar sata ta hanyar kwate ta hanyar damfara ta hanyar yaudara ta hanyar sama da fadi dan arziki yayi dinkirin zuwa karka nemo shi yazo ta hanyar da ubangiji ta'ala ya haramta maka fa inna allaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wurin Allah na lada da yarda da dacewarsa sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa ba wannan hadisi ne sahihi al-imam abu nu'aym yaroito shi cikin littafin hilyatul awliya dan haka ya yan uwa dan adam ba zai iya gujewa mutuwa ba duk lokacin da ya guje mata kamar ya ƙara matsawa kusa da ita ne in yake hawa sama dan kar ya mutu to a kasan ya dawo dab da ita in ya hawa sama dan ya guje mata to ya ƙara matsawa kuma kusa da ita ma raghbatun nafsi fil hayati wa in ashab qalilan فالموت لائقها me yasa dai kike kwadayen sai ta rayu ai ko ta rayu rayuwar ka danta mutuwa nan za ta zake mata wa aykanat annaha tamutu kama kana baraha bil amsi khaliquha dukkan rai in dai ta mummune ce na tuna da cewa za ta mutu kamar yadda Allah ya farar da ita a da ya halice ta bayan babu ita to haka mutuwa kuma za ta zo mata yushuku man farra min madiyatihi fi ba'dhi dirratihi yuwafiquha dukkan wanda yake gujewa mutuwa to ai ya ƙara matsawa kusa da ita ne dab da ita man lam yamut abtasan yamut haraman lil mautikatin fal maut zaiquha duk wanda bai mutu ba yana saurayi to zai mutu ne bayan ya tsufa lalle mutuwa tana da wani kofi da aka cika aka ajiye dan adam ne kuma zai dandan abin da ke cikin wannan kofi kullu nafsin zaiqatul maut wa nabluukum bis sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un dukkan adali yana hannun Allah babu dabara idan lokacin ya zo babu abin da ya rage sai hakuri ga dukkan wanda ya rashin nashi shugabansa mahaifinsa ɗansa kaninsa abokinsa makwabcinsa ko bace ta rashin mijinta al'ajalu biyadillahi ta'ala dukkan adali a hannun Allah ta'ala yake abu na ku ya yan uwa kamar yadda ajali yake hannun Allah kamar yadda rayuwa ya sa masa sababi barin duniyar nan Ubangiji ta'ala ya sa masa sababi barin duniyar nan Ubangiji ta'ala ya sa masa sababi bai kyale al'amura ba sai da sababi in kaga mutum ya ci nasara ya bi hanyoyin da Allah ya tsara masa nasara in kaga mutum ya tabe to ya bi hanyoyin da aka tsara wanda ya bi su zai tabe in kaga mutum ya yi hasara tare ko ta dukiya to shi ya yi sakaci wajen yin riko da sababi na tsira ya dai ya zakewa sababi na hasara da tabewa da tazzaro da ci baya dan waccan aqida ta cewa ajali na hannun Allah tana nan daram gaskiya ce waccan aqida ta cewa duk abin da ya faru Allah ya ga daman faruwansa eh haka ne gaskiya ne amma kowanne irin abu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya masa sababi wanda ya bi hanyar tsira da Allah ya tsara to zai tsira wanda ya bi hanyar hasara da ubangiji ya kaddara ta zama hanyar hasara to lalle zai yi hasara wanda ya bi hanyar aisha lafiya zai isa lafiya wanda ya bi hanyar da ke fice da hadari da tsautsayi to lalle shi kuma ya yi riko ya saiwa kansa tafarkin da zai bi ne zuwa ga halaka kowanne kuma yana faruwa ne bi qada'illahi wa qadari baya cin karo da kaddarawar ubangiji baya cin karo da tsarawar ubangiji baya cin karo da ganin damar ubangiji sai dai kai dan adam an riga an tsara maka hanyar tsira ya kamata ka bi ta hanyar halaka ya kamata ka kauce mata kada ka kafa hujja da cewa Allah ke kaddara komai sai ka je ka bi hanya mai tsautsayi ka shiga mota ba burki ka ce Allah madaukakin sarki ne ke kaddara komai in yayi zan je lafiya zan isa lafiya in yayi bazan isa lafiya ba bazan isa lafiya ba ka shiga mota da ba burki direban ta bugagge dan giya yana cikin marisa ka ce ba komai idan Allah ya kaddara mu je Sokoto lafiya ko Kaduna lafiya Allah ya kai mu lafiya da shi ke kaddara komai kai ma ka san baka yanki ticket din tsira ba a irin wannan tsarin naka amma ka shiga mota lafiyayya mai lafiyayyar taya mai lafiyayyen birki mai kwararren direba wanda baya cikin maye to kayi riko na sababin aje lafiya wannan ya kamata mu san wannan dan kar mu kafa hujja da wancan dan mu daurewa sakacin mu gindi dan mu kaurewa sakacin daurewa sakacin gwamnatocinmu da hukumominmu gindi dan haka lalle faruwar irin waɗannan hadurra a daidai har guda hudu cikin abin da bai kai shekara ɗaya da ƴan watanni ba lalle akwai sakaci akwai sakaci a filayen jiragen samanmu akwai sakaci akan hukumomin da ke kula da zirga-zirgar jiragen samanmu. Akwai sakaci dangane da hukumomin da ke lura da tantance jiragen da ya kamata su tashi ko kansu tashi. A ce jirgi ya yi shekara 20 yana aiki, jirgi ya yi shekara 25, wani ya yi shekara 30, ya isa a kai shi gidan tarihi a ƙasar Turai, amma a kawo shi cikin ƙasashenmu su rinka cika mutane daga Lagos zuwa Kano, daga Kano zuwa Lagos, daga Abuja zuwa Sokoto, daga Sokoto zuwa Lagos ko Abuja, ko zuwa Owerri, ko zuwa Ibadan, ko zuwa wato ainihin wani sashi cikin sassan ƙasar nan, ko shaka baba ko suka ci. A yanki tiket din asira ba, don haka ba za a kafa hujja da kaddarawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba don a daure wa sakaci gindi, don a daure wa shirme da halin ko in kula gindi. Wajibi ne ga gwamnatin wannan kasa ta yi cikakken binciken da za ta yi wa al'ummar musulmin menene sababin da ya haifar da rashin sarkin musulmi. Menene sababin da ya sa aka yi rashin muhimman mutanen da muke da su ko a jihar Sokoto ko a jihar Kebbi, akwai kowane bangare daga cikin bangarorin wannan kasa. Yan kasa suna da haƙƙi a yi bincike, a gayyato masu bincike ko daga waɗansu kasashe ne su duba, su kalli jirgin, su kalli inshora ɗinsa, yaushe ya fara aiki, yaya zirga-zirgarsa take a cikin kasa, kamfanin yana da lasisi ko babu, yaya filin jirgin sama yake. Wannan al'ummar kasa suna da haƙƙi a yi musu wannan bayani, ko musulmansu ko kristansu, don a nuna musu lallai suna da haƙƙi a kan shugabanninsu. Don Ubangiji ta Allah ya baka shugabanci, bai baka ba don kafi sauran kirki, don Allah ya fi son ka sama da sauran, don kafi sauran mutunci. Ubangiji ta Allah ya baka dangi da Rebeka, sawa'un kana musulmi ko kana arni, sawa'un kana bayhudi ko kana krista, ko ma wacce addini kake yi, amana ce Ubangiji ta Allah ya riga ya dora a kanka. Don haka musulman kasar nan suna da haƙƙi, kuma wajibi ne su nemi haƙƙinsu, mu tashi mu yi kururuwa ta hanyoyin da suka dace wajen haƙƙinmu ne a tabbatar mana da shi. A yi mana bayanin sababin da ya haifar da wannan haɗari da ire-irensu da suka faru a baya. Duk da azumi muka yi rashin muhimman sojoji, musamman ɗaya tamgar da ɗari, ɗaya tamgar da goma cikin manyan hafsan sojojin da suka rige mana a nan ƙasar, kowa ya riga ya sani. Har yanzu babu wani bincike da aka yi wanda aka ƙosar da kishirorinmu na cewa ga sababin da ya haifar da kisa ce. To idan jama'a sun yi shiru a kan haka, yan siyasa sun yi shiru, sarakuna sun yi shiru, yan boko da ya kamata su yi cece ku ce a cikin jaridu da kafofin watsa labarai sun yi shiru, malaman addini sun yi shiru, to nan da wata ɗaya, nan da wata biyu, nan da wata uku kuma ba mu san da suwa jirgin zai rikito ba a kan hanyar Kano zuwa Abuja ko zuwa Lagos ko zuwa Sokoto ko zuwa Port Harcourt ko zuwa Owerri ko zuwa kowane yanki daga cikin sassanin wannan ƙasa. Dole ne a yi bincike. Ya zama tilas waɗanda aka sani da sakaci, sawa'un kamfanin, ma'aikatan filin jirgin sama, a hukunta su kuma a yi wa al'ummar ƙasa irin sakacin da suka yi da irin hukuncin da aka yi musu, ba wai dan saboda irin wannan sakaci da suka yi, amma a cire wani daga mukami kaza a mayar da shi wuri kaza. Wannan baya ita, wannan shirme ne. Dukkan mutumin da ya hawo wani mukami ya san cewa idan ya yi sata, idan ya yi sakaci, abin kawai shi ne a cire shi daga wajen. Yo ai, wani da yake fama da talauci ya yarda a ba shi mukami ya sati miliyan 100 ko kore shi gobe. Sai me? Wani yake zuwa Saudiya ya yi sata ta miliyan 2 ko miliyan 3, ya yi ko nan kasar, ya yarda ya je kurkuku ya zauna. Lissafin da yake in ma ya zauna a nan kasar ya samu aiki ana biyan shi 100,000 a kowane wata. Yo a shekara ɗaya zai samu albashin da ya kai miliyan 2 ko miliyan 3. To da haka bari zai sati miliyan 3 ya zauna ya zama shekara ɗaya a kurkuku ya yi ƙiba shikenan ya fito miliyan 3 tana nan tana jiransa. Shi ne abin da mutane suke tunda ba sa tsoron lahira, ba sa tunanin kiyama, ba sa tunanin yau mai kumun nasu da rabbil alamin. Da haka cire wani mutum daga wani mukaminsa, korar wani mutum daga aikinsa, dismissing ɗin wani mutum, duk wannan ba shi ke warware faruwar irin wannan matsalar ba nan gaba. Ya riga ya fito mutane a yi masa doka da ya kama, menene ya dace a yi masa don hana faruwar irin wannan nan gaba. Rataye shi za a yi, kashe shi za a yi, harbe shi za a yi, duk abin da ya dace a yi wanda zai hana faruwar irin wannan nan gaba shi ne wajibin da ya kamata hukuma ta yi. Amma kurarwa ne, kar ku ɗauka don an kurarwa ne wai shikenan. Mu yanzu ƙimar sarkin musulmi a wajenmu shi ne a kurarwa daga aiki. Ya sarkin musulmin ya yi arha, ko ragon gidanka aka ce an sace, amma wanda ya sace an bincika wani jami'in tsaro ne, a sakamakon haka kai ragonka ya tafi shi kuma an kore shi daga aiki, ai zancen banza ne wannan. Kai dai ragonka bai dawo ba, da an kore shi daga aiki sai me? Yanzu inda yana yin sata a cikin hukuma, yanzu zai zama mai sata independent, mai zaman kansa. da haka korar wani daga aiki ba ita ce abin da za ta warware wannan matsala ba. Wajibi ne a yi bincike a tantance kamfanonin jiragen saman nan, wannan ne ya cancanta da ke da ma'a, wannan ne bai cancanta da ke da ma'a ba, wannan ya kamata ya zirga-zirga cikin gida, wannan ne bai kamata ba, wa yake da cikakken ma'aikata, wa ya cika sharuɗa. Wannan al'ummar ƙasa suna da haƙƙi, ko a ƙasa irin Najeriya babu yanda za a wuri danka maka haƙƙinka da kanka sai ka bi ta hanyar da ta dace ka nema kai da kanka. Mukan zama gidadawa ko mai shiru musamman mu a kafar Hausa, ko mai sai mu ce haka Allah ya kaddara, Allah kiyaye, Allah kiyaye. Wannan tauhidin na Bahaushe, wato ya yi imani da wani bangare ne ya kafirce wani bangare, ya yarda da Allah ke kaddarawa amma bai yarda da riko da al-asbab ba, shine ya kai mu ya baro. Kuma duk guda biyu nassoshi na Al-Qur'ani sun tabbatar da su. Abu na ƙarshe, ya 'yan uwa musulmi, sarkin musulmi na 20 da aka riga aka nada, aka ba da telar nada shi a jiya, wato Muhammad Sada Abubakar na 3, muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake shi. Ubangiji ta'ala ya sa ta hanyarsa ne mutuncin wannan al'umma zai dawo irin mutuncin da muka rasa a shekarun da suka wuce ba. Yana da wajibi a kanmu, muna da wajibi a kansa. Wajibin shi a kanmu, wajibinsa ne ya mana adalci, ya mallaki al'umma ba faɗin masarautar Sokoto ba da aka shata a zama irin Najeriya. Ya kalli abin a fadin daula ta Usmaniya wadda kakanninsa suka bari, su Sheikh Usman bin Fodio Allah jikan su da gafara, su Abdullahi bin Gondo Allah jikan su da gafara. Ya kalli abin da fadin da yawan da adadin al'ummar musulmi, ba Fulani kadai ba, ba Hausa Fulani kadai ba, Hausawan da Fulanin da Yarbawan da Inyamurin da suka furta kalmar shahada, da bare-barin da shuwa Arab din, da dukkan wani yare, da dukkan wani ya furta kalmar shahada, faɗin daular ya kamata ya suna a tarihance, ya ga cewa haƙƙinsa ne ya tsaya tsayin daka, ya ga babu wani da ke cikin wannan hurumin wannan daula Usmaniya wanda yake cikin kaskanci, cikin abin da shi a matsayin na sarkin musulmi ya iya fitar da shi, ya kasance ya yi sakaci bai fitar da shi ba. Wajibinsa ne ya tsaya wa al'umma akan dukkan wata bukatarta a mataki na jiha, a mataki na tarayya, a kowane irin mataki, a mataki na duniya. Wajibi ne ya zama jarumi, ana masa shaida da jarunta, ya kara zama jarumi sama da jaruntarsa sada. Wajibi ne ya zama mai tsantseni, mai gudun abin da ke hannun yan siyasa, domin sarakunanmu sun yi sakaci da dama daga cikinsu sun yi sakaci da addini a baya, sannan 'yan siyasa suka zo suka sake tantsular musu da ragowar abin da ya rage musu da mutunci, dan dan abin da suke mallaka ne treasury ko a local government ko a state. Kaga gwamnan jiha, shugaban karamar hukuma, sarki ya haife shi ko ya yi jika da shi, sarki ya san daɗin riga da mota da mata da gida tun kafin wannan gwamnan ko wannan shugaban karamar hukumar ya san sunayen waɗannan al'amura, amma kuma bai hana sarkin ya kaskanta a gaban shugaban karamar hukuma, hakimi ya kaskanta a gaban shugaban karamar hukuma, sarki ya kaskanta a gaban gwamnan jihar da ya fi gwamnan sanin daɗin waɗancan al'amura tun kafin gwamnan ya san sunayensu. Ma'ana duk abin da zai samu yanzu na mace, na mota, na gida, na fuloti, na abin hawa, maimai ne akan abin da ya mallaka shekaru 20, shekaru 30 baya, amma wannan abu ya tsone masa ido, ya kaskanta a gaban wanda bai sai zama kaskantacce a gabansa ba. Wannan shine abin da ya wulakanta sarauta, har ma aka zo ana yayyanka ta yadda aka ga dama, ana rarraba ta yadda aka ga dama, tun ana da wani lokacin ka ji sarki guda uku ko guda biyu a wata jiha, yanzu sai ka samu sarki 50 wai kowanne da sandar girma a jiha, wani ma idan ya wuce ka rikawa maki a ce sarkin wuri kaza ne. Duk wannan abin da ya jawo wannan kwaɗayi da rashin tsantseni da rashin gudun duniya da rashin haƙura da sutura da arzikin da Allah maɗaukacin sarki ya riga ya yi musu iyayensu da kakanninsu tun fil azal, suka kaskanta a gaban waɗansu, suka zanto araha a kasuwar sayar da mutunci. Da haka fatanmu sarautar musulunci ba sarautar Sokoto ba ce ba. Sarautar musulunci ta sa bamban da sarautar Kano kadai ko sarautar Borno kadai, duk da cewa da Kano da Borno sarauta ce mai girma, sarauta ce mai mutunci, amma sarautar musulunci ta sa bamban da wancan, dan tana kallon daula Usmaniya ne da fadinta, da haka dukkan wanda Ubangiji ta Allah ya danka ta a hannunsa, to ya danka ta ne a hannunsa don ya jarrabe shi. Fatan mu Ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake shi wajen adalci, Ubangiji ta Allah ya taimake shi wajen jarunta, Ubangiji ta Allah ya taimake shi wajen tsantseni da gudun duniya da gujewa abin da ke hannun ƴan siyasa. Fatan mu Ubangiji subhanahu wata'ala ya tusa masa jin tsoronsa sama da jin tsoron kowa a bankasa. Wajibinsa ne yin aiki, wajibinmu ne taimakonsa, wajibinsa ne yin aiki, wajibinmu ne yi masa addu'a, wajibinmu ne goyon bayansa, wajibinmu ne tallafa masa ta dukkan hanyar da ta kama don mu gudu tare mu tsira tare. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin wahmi hawzata ad-din ya rabbal alamin. Ya Ubangiji, ka ji kan waɗanda suka mutu cikin musulman da suka rasa rayukansu a wannan hadari. Ya Ubangiji, ka ji kansu da gafara. Ya Ubangiji, ka taimaki wannan sabon sarki na musulunci. Ya Ubangiji, ka agade shi. Ya Ubangiji, ka azurta shi da mashawarta na gari. Ya Ubangiji, ka ba shi ƙarfin hali da zuciya da tsayawa ka'in da na'im wajen yin aiki tukuru, shi da sauran ƴan uwansa sarakuna, dan dawo da martabar musulmi da musulunci a cikin wannan ƙasa. Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.